sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, kasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 a yankunan kasashen da saukin safiyar jiya Litinin. An ci gaba da gwabza fada a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, yayin da birnin Bakhmut da kuma garuruwan Soleda da Voleda da ke kusa nan ma ake gwabza fada.
Kanin labaran kenan. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zabe. A yau za mu duba tarihin siyasa a jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya.
In Edo state there is so much security threat we are concerned about.
A jihar Edo babu wata dogon matsala ta tsaro da yake makwabtan jihar irin su Delta a nan bara. Lamuran da ke faruwa a yanzu ka iya shafar jihar mu ta Edo, kuma dole ne mu damu.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustafan Sako take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 a yankunan kasashen da sanyin safiyar jiya Litinin. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin Amurka don fara taimakawa jami'an aikin ceto na Turkiyya da kuma tunkara bukatun waɗanda girgizar ta jakkata da waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar. Biden ya yi magana da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Litinin don ya jajanta masa. Ya kuma ce Amurka za ta aika da duk wani agaji da ake bukata don taimakawa wajen murmurewa daga bala'in, a cewar Federal White House a wata sanarwa. Ana ci gaba da gwabza fada a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, yayin da birnin Bakhmut da kuma garuruwan Soleda da Voleda da ke kusa nan ma ake gwabza fada. A wani jawabi da ya yi ta talabijin, gwamnan Donetsk Pablo Kirilyanka ya bayyana cewa fadan da ake gwabzawa a yankin na kara zafafa. Ya kara da cewa Rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin, suna kuma kawar da garuruwa da kauyuka. Jirgin sojojin da Rasha ke yi a bakin iyakar Ukraine, musamman kan iyakokin gabashi da arewa maso gabashin Ukraine din tun daga ƙarshen watan Janairu, na nuna yiwuwar Rasha za ta kai wani gagarumin farmaki kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da fara mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, a cewar jami'an Ukraine. Kakakin hukumar leƙen asirin sojan Ukraine Vadim Skibetsky ya yi hasashen cewa ta yiwu Rasha ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a yankin Donbas, kuma ta yiwu ta kai hari a yankin Zaporizhia. Amurka ta faɗi cewa tana ci gaba da tattara tarkacen balan-balan ɗin leƙen asirin China da ta harbo a saman tekun Atlantika a ƙarshen mako, kuma ƙwararru a fannin leƙen asiri sun fara yin nazari a kansu. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa sun kwaso ragowar tarkacen daga saman teku, amma ya ce yanayi bai bada damar neman sauran barbashin balan-balan ɗin ba a ƙasan teku, inda faɗin wurin ya kai fiye da kilomita 11 daga gabar tekun jihar South Carolina da ke kudancin Amurka. Bisa ga umarnin shugaba Joe Biden, wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo balan-balan ɗin a ranar Asabar bayan da ya kutsa sararin samaniyar Amurka fiye da mako guda. Ya bi ta wasu wurare, ciki har da wasu muhimman cibiyoyi na aikin soja. China dai ta yi ikirarin cewa an tura balan-balan ɗin ne don ya yi nazarin yanayi, amma ba don wata manufa da ta shafi aikin soja ba. Amma Amurka ta ce balan-balan ɗin na leƙen asiri ne na fasahar zamani. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
to madalla an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu a cigaba da kawo muku rahoto na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zabe wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya yi mana nazarin tarihin siyasa da tsaro a jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya Lamido gare ka
Kalaka kabar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
Kalaka kabar kuka
Jihar Edo da ke cikin tsohuwar jihar Bendel da aka kirkiro a shekara ta 1963 aka kuma an kirkiro da jihar Edo ta yanzu a shekara ta 1991 zamanin mulkin soji na tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Ibrahim Bunmasi Babangida aka kuma gwamnan jihar ta na farko na mulkin soji shine Colonel E. John Shima Musa Loki Ibinidiam yayi gwamnan farar hula na farko a shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2000 jihar Edo yana da kananan hukumomi 18 a cikinta haka kuma jihar ta yi kauran suna wajen tashi-tashin hankula musamman na yan bindiga da yan bangar siyasa wanda hakan yayi jallin hasarar rayuka da kuma dimbin dukiyoyi Musa Adan Oshomole ya zama gwamnan jihar ta Edo a tutar jam'iyyar ACN kuma yayi mulki wa'adi na biyu sai kuma gwamnan na yanzu dake zama Doya da Manja da tsohon gwamna Adam Oshomole bayan raba gari da suka yi wato gwamna Gideon Obaseki yayi gwamna kuma yana wa'adinsa kusan na ƙarshe a yanzu to sai dai jihar ta Edo kawo yanzu babu zaben gwamna sakamakon mabambantan hukunce-hukunce na baya-bayan nan da aka samu daga kotunan Najeriya Musa Gideon Europa wani dan jihar ta Edo ne kuma ga abin da yake cewa
well, in Edo state there is so much security threat but whatever that is happening in our neighboring we are concerned about
a jihar Edo babu wata dogor matsala ta tsaro da yake makwabtan jihar irin su Delta Anambra lamuran da ke faruwa a yanzu ka iya shafar jihar mu ta Edo kuma dole ne mu damu ya kamata hukumomin tsaro su dauki matakan da suka dace Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya na nuna matukar fargaba kuma sun ce labudda idan hukumomi ba su ƙara inganta tsaro ba yayin da ya tabarbare a yankin na kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya to lalle akwai barazana yayin babban zabe na ƙasa dake dab da zuwa Professor Yahaya Tonko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a ƙasar
gaskiya abin da ke faruwa yanzu babu wani kokarin shi da mutane su gani a hidi bangaren jami'a ko ita karan kanta gwamnati ta magance matsalolin tsaro da ke tasowa a wannan yankuna na kudu maso gabashin Najeriya da kudu maso kudancin Najeriya an shafe watanni ta mai cewa ƴan shekarun bayan nan da suka wuce akwai tashi-tashin hankula da kashe-kashe da kone-kone da ake yi na wuraren gwamnati da sace mutane da kisan gilla irin kisan wulakanci da ake mawa hafta da manyan jami'an tsaro da manyan mutane a wannan yankuna kuma har yanzu yau babu wani hubbasa da bangaren jami'an tsaro suka yi domin dakile irin wa'annan tashi-tashin hankula da kuma kamawa da gurfanar da mutanen da ke aiwatar da irin wannan shi
hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta ce labudda za ta gudanar da babban zabe a yankin na Niger Delta duk kuwa da babbar barazana ta tsaro da yan bindiga suka yi Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zabe ta kasa
hukumar zabe tana da kwarin gwiwa raba katuna da magudanar da zaben hare-haren ya dan ragu ba kaman kwanakin baya ba kuma duka wannan yana da nasaba da aiki na haɗin gwiwa din da matsin lamba da hukumar zabe ta bada wa jami'an tsaron da ma duk wanda suke da hannu a cikin harkan zaben na a ga an yi duk abin da ya kamata a yi idan muka duba hari na baya-bayan nan da aka yi a ofishin mu da yake Enugu South a maharan ba su samu suka cimma shiga ofishin ba tun daga bakin gate kawai ɗakin mai gadi suka samu konawa saboda jami'an tsaro sun kawo dauki da wuri saboda haka muna da kwarin gwiwa kuma muna sa ran tsaron zai dada inganta zai dada karuwa ya kuma ba mu damun gudanar da zaben.
Hukumar tsaro a jihar ta Edo sun tabbatar da cewa za su kara daukar matakai na inganta tsaro yayin zabubbuka na kasa da ma bayan zabubbukan. Muhammad Dankwara shine kwamishinan rundunar yan sandan jihar ta Edo.
Akwai zargi muna da kokari har da za a yi tura muna kokari insha Allah. Amma wannan aiko da muke magana a nan dandanta ba su da wani abin da yi yanan banza ke kawai sai da can wurin su banza ne alhamdulillah. Ba ga ganin ne ko a America ina ganin jibi yanzu wani ya je wani wuri gidan rawa ce ya kashe mutane goma. Sau da ga yanayin tsaruwa ga ne kullum ana yi ana yi ana yi turawa
haka. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria.
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya.
A gaida Lamida Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta da labarin duniya kashi na biyu.
Shalkutar rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi ƙarin haske akan irin matakan da take ɗauka wajen kawo ƙarshen sayar da sabbin takardun kuɗin naira a ƙasar. Babban sufetan 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya umarci sashen binciken manyan laifuka da kuma sashen leƙen asirin rundunar da su sa ido tare da cafke duk wanda aka kama da hannu wajen saida sabbin kuɗin naira a cikin ƙasar. To kowace hanya 'yan sandan za su bi don tunkarar wannan matsalar? Tambayar da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya yi wa CSP Almustapha Sani na sashen hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Najeriya kenan a wannan rahoto ga abin da ya ce.
Hanyar da muka bi domin mu tabbatar da cewa kuma an kama masu wannan laifin shine 'yan sandanmu na farkon kaya wanda suke samu mana bayanai za su fara fita su tabbatar sun samo mana bayanai na sirri da kuma wurare da adireshe na wajen da ake yin wannan abubuwan da kuma yadda ake yin abubuwan wato sai da kuɗi da ake naira da naira. To idan aka haɗa wannan bayanan sai kuma a fara tsintar irin waɗannan mutanen da suke wannan abun.
Kawo yanzu ban sani ba ko an samu nasarar da muke wasu wanda suke aikata wannan laifin.
Muna da kyakkyawan bayani na cewa a can Kano jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sanda na Kano ya ba da sanarwar cewa ya kama mutane biyu masu irin wannan abun. Muna nan muna harhaɗa bayanai da kuma alƙalma na wanda aka kama domin mu gaya jama'a kuma mu gaya jama'a yadda aka yi da su wato kai su kotu da kuma yadda ƙara ko kuma shari'ar su take gudana a kotu.
Kaman wannan aikin na 'yan sanda ne kadai ko kuma kuna da wani haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a ta Najeriya?
Wannan aiki ba aiki ne na ɗan sanda kadai ba. Bayan 'yan sanda muna da DSS wato jami'an fararen kaya da ICPC da EFCC.
Dundunar 'yan sandan Najeriya ta ce sashi na 20 da sashi na 21 na dokar babban bankin Najeriya ya jaddada kare martabar takardun kuɗin naira a ƙasar kuma 'yan sandan za su yi duk wani mai yiwuwa domin kare wannan doka. To ko me wannan doka ke cewa? Barista Yakubu Salibawa lauyan tsarin mulki ne.
Abin da wannan sashi yake ba yake duk ɗan Najeriya da aka kama yana aikata laifi na saida kuɗi ko wulakanta kuɗi hatta waɗanda suke leƙa kuɗi a lokacin da ake aure ko biki wannan ma an saba ma doka. Doka ta ce aka kama su za a gurfanar da su a gaban kotu ko shari'a. Abin da doka ta ce kenan.
A kwanakin baya dai Hukumar Tsaron Farin Kaya ta Najeriya wato DSS ta ce wasu jami'an bankuna na taka rawa wurin ciwatar sabbin takardun kuɗin, inda ko a jiya ma hukumar EFCC ta cafke wani manajan banki a nan Abuja bisa laifin ƙin sanya sabbin takardun kuɗin a cikin ATM domin amfanin jama'a. Dukwa da cewar babban bankin Najeriya ya baiwa wannan banki zunzurutun takardun kuɗin har na naira miliyan 29. Kuma dama ana ta yamadidin cewar manajojin bankunan kasuwanci na sayar da sabbin takardun kuɗaɗen ga manyan 'yan siyasa da kuma manyan 'yan kasuwa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Ba yadda za a yi a ce za ka yi mulkin ƙasa irin Najeriya da rigingimin da suke Najeriya ba ka da cikakken lafiya. Ko shi ma Janar Buhari, ai abin da ya fara kawo shi na ƙasa kenan a cikin mulkinsa. Rashin lafiyan ne. Ga marigayi Shehu Araduwa, Umar Araduwa kai. Shi ma ai rashin lafiya ne kawo shi na ƙasa a cikin mulkin nasa. To ya za a zo a sake ta sa'a kan abin da aka yi a baya, an ga kuma bai yiwu.
Akwai gwamna na jam'iyya mai mulki yanzu da ya fito ya ce shi ya aje fannin tsaro cewa shi ne chief security officer na jihar shi, amma bai aje fannin lali. Kostom, inda kostom ya kasa, inda DSS ya kasa, inda immigration ya kasa, inda NIA ya kasa, inda police ya kasa, duk mai soja zai nasara. Ba zai yiwu ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau. Shi me tasirin yawan shekarun dan takala ko kuma lafiyarsa? Kuma ina gaskiyar rahotannin da wasu ke son su baza na cewa ai a Kano ba ƴan NPP ce kawai suke goyon bayan kwankwaso ba, har da wasu NPDP. Sannan kuma shin laifin wace jam'iyya ce muke fama da tashin hankalin da ake gani a Najeriya? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kawo muku a yau a ci gaban muhawarar da muka shirya tsakanin 'yan takarar gwamna guda biyar na Najeriya din, wato Muhammad Umar Bago na jam'iyyar APC da ke mata takarar gwamna a Niger, da Haliru Jika da ke takarar gwamna a jihar Bauchi a ƙarƙashin NNPP, da Umar Ardo da ke takarar gwamna a Adamawa a ƙarƙashin tutar SDP, da Jamilu Jino na jam'iyyar PRP dan takara a Katsina, sannan kuma da Sadiq Wali tsohon dan takarar PDP a Kano kafin a canja shi da Muhammadu Abacha. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara da magana da lafiya ta mutane irin su Tunubu.
Ai Sadiq, kai kana da sa'a, kana can ƙashi, sai kowa ya gama fada duk abin da yake faɗa, sai ka zo ka kwashe kai sharhi guda kan ba ni naka ra'ayi game da 'yan takarorin nan da muke magana. Kai ku ne Atiku zai tsaya takara, kaji Dr. Ardo na cewa Atiku bai taba cin wata ko jiha ɗaya ba a sashen ma arewa maso gabacin Najeriya, balle arewa maso yamma, balle sauran Najeriya. To mu fara daga nan, me ra'ayinka game da Atiku idan ka gwada shi da su sauran 'yan takarar na jam'iyyun nan su Tunuban da sauransu duka, da kuma duk abubuwan da ka ji a cikin minti ɗaya biyu ka bani sharhi a kansa?
To minti ɗaya biyu ina ji yayi kaɗan, sai dai a fara.
Na ƙara uku mu je.
To shi ke. Na farko dai bari mu fara da jam'iyyar hamayya ta APC. Duk wanda ya tsaya ya duba abin da suke ciki ya san cewa ba su ɗauko hanyar cin zaɓe ba. Na farko dai yadda ce Alhaji Imran ya magana, da shi Dokaji ya magana, Excellency, gaskiya ba zai yiwu ba yanzu a ce abin da aka riga aka gwada aka gabaya aiki a zo a sake ta sashi a gaba a ce za a sake gwada shi. Ahmed Bola Tinubu ya tsufa da yawa, bai san abin da yake ba. Yawanci in yana magana sai ana kammishi, jikin ba kwari, kuma ba yadda za a yi a ce za ka yi mulkin ƙasa irin Najeriya da rigingimin da suke Najeriya ba ka da cikakken lafiya. Ko shi ma Janar Buhari, ai abin da ya fara kawo mishi na ƙasa kenan a cikin mulkinsa. Rashin lafiyan da yi. Ga marigayi Shehu Araduwa, Umar Araduwa kai, shi ma ai rashin lafiya ne ya kawo mishi na ƙasa a cikin mulkin nasa. To ya za a zo a sake ta sa'a akan abin da aka yi a baya, an ga kuma bai yiwu ba. Ya za mu zo mu sake yin wannan? Ai wannan ganganci ne nan ba guda. Na biyu kuma da akwai zancen shi Rabiu Musa Kwankwaso. Rabiu Musa Kwankwaso yadda ake faɗa local champion. Local champion ne.
Wato zakaran Kano ne kawai.
Ai Kano ma dai wani bangaren Kano ne kawai. In ka tsaya ka zo ka duba ka gani, duk inda za a tafi daga yashi yake tafiya. Kuma ba haka ake siyasa ba. Siyasa yau in ka je Sokoto, ɗan Sokoto su fito su tarbe ka. Ita ce siyasa. In ka je Lagos, ɗan Lagos su fito su tarbe ka. In ka je Port Harcourt, ɗan Port Harcourt su fito su tarbe ka. Duk inda ya tafi sai dai ya ɗauki gayyar shi daga inda ya saba ya kai su duk inda suke, sannan a ga.
Amma ana zargin cewa galibin NPDP Kano duk mutanen Kwankwaso ne, yaran Kwankwaso ne ma. Ka ji wannan zargin?
NPDP Kano da ya bari a baya ba. Amma wannan wani zance ne daban, ba zancen
shugabanci ba. Ba gaskiya ba ne cewa mutanen PDP wasu suna yi kwankwaso aiki a Kano?
To ai kowa ya san, ko yadda na fito takara a yadda nake zama a nan wajen yanzu, kowa ya san irin kai dare rana da abin nan kai da muka yi. kowa ya sani ba wai wani abu ne a boye ba a Malam Aliyu. Ba na so in shiga cikin zancen wannan dan wannan kila daga baya ma yi wannan zancen shugabannin kasa yake. Kwankwasa ba zai iya cin.
To tunda muna zancen shugaban kasa abu biyu, na farko me ya ra'ayin ku, zan so in ji ra'ayin ku game da wannan cece ku ce game da musulmi musulmi cike da ake musulmi da musulmi ko musulmi da krista krista da musulmi da sauransu da ko mutun karba karba da wannan yace bai kamata ma ana yin sa ba. Me ya ra'ayin ka game da wannan
zancen? Gaskiya abin nan failure ne ko kuma
kasawa.
Kasawa ce ta mulki tun daga farko da aka samu ta mulki tun daga farko rashin yadda ne a cikin ƙasar mu. Dan da akwai yadda bai kamata ma ana zancen Arewa Kudu ba ko musulmi Krista. Wanda yafi wanda aka san zai fito da mu daga cikin wannan kangin da muke ciki. Wanda yafi kowa cancanta ya kamata a sa gaba ko a fito da shi. Kuma ni ala tana nan na dan takarar shine wanda yafi kowa experience na wannan. Ya gwada an gani kuma alhamdulillah ba a da na sani akan shi abinda dai duk nauyin da aka dora mishi da yake cikin gwamnati ba inda zaka kama shi da cewa wai bai delivering abinda ake bukata ya delivering ba. So zancen karba karban nan da ake yana kawo mana matsaloli da yawa. Dan sai kaga in aka ce karba karba yanzu dan kila dan Sokoto yafi kowa cancanta ka doka ka kai wa dan fatakwata mulki. Ya zo ya maka ba daidai ba kuma sai ka fara
amma kana jin a ciku bisa zancen da ake a nan wanda zai tsaya muku takara wadanne yankuna na Najeriya ne kake ji ba zai ci ba?
Ni ai ana zancen trend analysis ko a 2019 da ƙura nawa a ciku ya faɗi zaɓe ne wai jama'a ai zancen spread ne ba zancen lallai
so kai imani zai ci zaɓe
ba ai. A yanzu dai a cikin duk waɗanda suka fito ba karɓaɓɓen takara Kudu da Yamma kaman Atiku Abubakar.
Ok, mu yi magana matsaloli ba Alhaji Imran dalilin zarista nake son fara da kai za mu yi magana matsaloli guda hudu da ku. Rashin tsaro, cin hanci da rashawa da tattalin arziki. Mu fara da rashin tsaro. Jihar Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Kaduna. Yanzu haka Kano ma an ce mutanen nan da ke bannan nan da tashi-tashi an kullun nan sun fara shiga. Kuna jin laifin waye ne muka kawo halin da muke ciki yanzu har aka tsaro ta lalace a Najeriya? A arewacin Najeriya ma
babban laifi na shugabanci ne.
Na waye? Shugabancin waye?
Shugabancin shugaban kasa da gwamnoni. Waɗannan jam'iyyoyin da ke shugabanci a duk jihohin nan.
Shugabannin jama'a fa?
Ai shugabannin jama'a
ba na gwamnati ba.
A'a ba su ai babban farkon amfanin gwamnati daman shine tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu sannan kare
kasa. Amma ba ka gano kuskure ne kullun a bar gwamnati da aikin tsaro ita kadai?
Ai ita gwamnati ita ce ke dauko mutane ta sanyo su cikin al'amuran tsaro ta ba su mataki su yi yanda ya kamata.
Kaga
yanzu idan ka dauki shugabannin al'umma ka dauki sarakuna yanda aka maida su baya aka maida su ma hacci ake wai sai an ba su wani dama wanda za su taka rawa wajen taimakon al'umma da yanda suke da aka zo mi aka fara yi mu kaman mu misali yanzu Katsina ai sai da aka bi tun daga masu unguwa masu gari hakimai ana kashe su ana korar su daga wuraren zaman su wasu an kama su sun dade ba a sako su ba daga baya aka sako su. Wannan abun shi ya fara karya bangon tsaron al'umma da ya karya bangon tsaron al'umma wanda gwamnati kuma ta sa ido da aka fara shi mun bi su mun ta magana sai suka ga inda aka fara shi ba su damu ba 2014 nan ne aka fara attack a Katsina wani gari wanda aka fara wannan attack din gwamnati ta yi shiru har ya watsu ya kai ko ina ya kai inda yake gwamnati kuma ta karye. Gwamnati ne zai zauna ya gaya ma mutane cewa ai su ci barayin daji ko su harbe su da bakan danko ko su ba su iyawa yanzu. Akwai gwamna na jam'iyya mai mulki yanzu da ya fito ya ce shi ya aje fannin tsaro cewa shi ne chief security officer na jihar shi amma bai aje fannin lalita
gwamnan
Zamfara amma bai aje fannin lalita kudin al'umma ba ya ce bai
ya gudanar da ita
shi ma wannan magana ko bai fito ya ce mana ba ya aje maganan sarrafa kudin al'umma da yake wannan abun shi suke so sun shiga gwamnati ne daman dan wannan.
Dr. Umar akwai hukumomi ma'aikatu guda 17 a kasar nan da ke da alaka da tsaro masu sha'ani da security guda 17 daga yan sanda da soja da masu kaya da masu farin kaya da masu jan kaya 17. Ta yaya aka zo suka fi karfin kawo kwanciyar hankali a kasar nan kuma ma ya aka muka samu kanmu a cikin wannan hali na tashi-tashi hankula musamman wanda ake alakanta da masu fashi yan fashin dajin nan?
Ai na rubuta wannan da dadewa tun da aka soma
tun
sali Jonathan kaga bindigogin da ake amfani da shi ba nan ake kira su ba suna shigowa ne daga waje kaga custom
mun san ko daga ina shike
custom ta fadi you know institution na Najeriya custom sun kasa ana ce wa'annan da suke zuwa suna yi wa'an su ma yan waje ne kaga immigration sun kasa sannan su zo su zauna su su yi planning nasu har su je su ta da fitina DSS ba su sani ba kaga DSS ta kasa sannan mutanen da suke zuwa daga wajen ita NIA wanda ya kamata ta sani with foreign relation ita ma ta kasa sannan su zo su kashe mutum su kama hanya su bace police bai kama su ba kaga police ya kasa sannan ya zo abu ya zo har yanzu an kawo soja sannan mutane mu suna ce soja kan su yi custom inda custom ya kasa inda DSS ya kasa inda immigration ya kasa inda NIA ya kasa inda police ya kasa don me soja zai nasara ba zai yi ba.
To a gaishe ku, shin ina maganar kafa 'yan sandan jiha-jiha tana da kyau ko kuma ba ta da kyau ne? Idan ka gwada Najeriya da Afirka ta Kudu da yawan 'yan sanda kowacensu me ya bambanta su, kuma wa yake cin ribar kuɗaɗen nan na fansa da ake biyan barayin daji idan an samu bayan su barayin? Duk wannan suna cikin abubuwan shiri na gaba. Yanzu a madadin su 'yan takarar nan guda biyar na jam'iyyar APC, NNPP, SDP, PRP da kuma PDP da muka zauna da su a Najeriya da kuma Nasiru Adamu da ya haɗa mana hancin su a Abuja muka yi fili da su, Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington, ku huta lafiya.
So madalla gaida Aliyu Mustapha Sakwato, yanzu kuma ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan.
Batutuwan katin zaɓe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen.
Alhassan Bala a Abuja.
Barka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo dangane yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Madalla, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
Ƙasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da na agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a yankunan ƙasashen da sanyin safiyar jiya Litinin. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin Amurka don fara taimakawa jami'an aikin nema da ceto na Turkiyya da kuma tunkara bukatun waɗanda girgizar ta jakkata da waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar. Ana ci gaba da gwabza faɗa a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine yayin da birnin Bakhmut da kuma garuruwan Soleida da Voleda da ke kusa nan ma ake gwabza faɗa. A wani jawabi da ya yi ta talabijin, gwamnan Donetsk Pavlo Kirilyanka ya bayyana cewa waɗanda ake gwabzawa a yankin na ƙara zafafa. Ya ƙara da cewa Rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin suna kuma kawar da garuruwa da ƙauyuka. Amurka ta faɗi cewa tana ci gaba da tattara tarkacen balan-balan ɗin leƙen asirin China da ta harbo a saman tekun Atlantika a ƙarshen mako. Kuma ƙwararru a fannin leƙen asiri sun fara yin nazari a kansu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidai ta mana sauti kuma ya bada umarni, kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC.